أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ورضي الله تعالى عن سادات التابعين والعلماء العاملين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمة غدا مغدا كيوي manafatan an wayi gari ranar talata lafiya. Alkhairin da ke ci mana yi ne Allah ka sadar da mu, sharrin da ke ciki Allah ka tsare mu. Allah subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yurid, wanda sai ya so ake, ya sake mayar da mu wannan majalisi wanda muka mashi take muku yi ibada. Wanda ibada nan ɗan'uwa musulmi ita ce asalin halittar mutum da aljini. Ana cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'imun, inna allaha huwa razzaqu dhul quwwati matin. Wani guri yake cewa qul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la, wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Muna fatan Allah subhanahu wataala ibadunmu da muka yi a baya, Allah ha kaddara wanda kake so ne kuma ka yarda da su ka karba. Haka nan waɗanda za mu yi nan gaba, Allah ha kaddara waɗanda kake so ne kuma ka yarda da su ka karba. Allah subhanahu wataala ya jagorance mu cikin abin da za mu faɗa, mu samu dacin littafin Allah Alƙur'ani mai girma, mu samu dacin sunna ingantatta ta manzo sallallahu alaihi wasallama. Tuntuɓan halshe Allah ka tsare mu. Ƙarancin ilimi abin da mu gane mana addini, Allah gane da mu ganarwa ta magabata. Muna jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala, mahalicina, mahalicinki, mahalicin kowa da komi, wanda cingura da mulkin sa ne muke gabatar da wannan nasiha ta mu koyi ibada, domin waccan ta gyara, wancan ya gyara, ni in gyara a gudu tare, a tsira tare. Wannan guguna ce wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min, ka tunatar, ka fadakar, ka motsar, domin tunatarwa tana amfani zuwa ga masu imani. Allah ka amfana da mu, imaninmu ya ƙaru. Allah subhanahu wa ta'ala ka tsare mu da saba maka. Allah subhanahu wa ta'ala ku saba manzanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Malamai waɗanda suka karanta da mu, wanda ka karɓa da su, Allah ka haɗa mu da mu da su cikin jannatul firdaus, masu rai Allah subhanahu wa ta'ala ƙara musu imani da adalci. Dan lokacin su da namu yayi, Allah ka hada mu cikin jannatul firdaus. Iyaye da kakannin da ƴan kakanni, Allah kai musu rahama. Allah ka hada mu cikin jannatul firdaus. Akana sauran musulmi maza da mata, Allah ka yi mana rahama, Allah ka haɗa mu cikin jannatul firdaus. Yan uwa waɗanda suke zuba dukiyarsu, sauran yan uwa waɗanda suke tsibiska na'ura domin isar da wannan sautin namu zuwa ga al'umma, da ku yan uwa da kuke ba da lokacinku da damarku, wanda lokaci yana tsada ga mutum musulmi, amal da wannan ka ba da lokacin ga domin sauraron faɗakarwa da tunatarwa da motsarwa lokacin littafin Allah da sunna da kuma fahimta magabata. Muna fatan da mu da ku duka Allah sami tarayya a cikin ladan. Allah subhanahu wata'ala ya fahimtar da mu fahimta ta magabata. Yara masu jarraba wannan shekara, Allah ka taimaki kowa, Allah ka agaza musu, Allah ka sa mu ci jarraba da mu da yaranmu. Ilim Muhammadiyya ko na boko, Allah ka sanya mai albarka. Wanda ba shi da albarka, mu da yaranmu, Allah subhanahu wata'ala da ɗalibanmu, Allah ka tsare mu ya Allah, Allah ka ba mu ilimi mai amfani. Allah subhanahu wata'ala ƙasa da gari, Allah ka zaunar da mu lafiya. Dukan wata fitina wanda mun san ta ko mun san ta ba, ya Allah kai ne Allah, Allah ka tsare mu. Allah subhanahu wata'ala ka tsare mu, Allah, Allah kai ne Allah. Wanda zai kama musulmi fitina, Allah subhanahu wata'ala in mai shiruwa ne ka shige shi, idan ba shiruwa Allah ka raba mu da shi ya Allah. Allah subhanahu wata'ala yan kasuwa da ma'aikata da yan kwadugo, Allah ka sanya albarka a cikin dukkan rayuwarmu da ayyukanmu da mu'amalanmu da kasuwancinmu. Allah subhanahu wata'ala ka sanya albarka da tunatarwarmu da wa'azozinmu, Allah ka sanya albarka. Allah ka sanya mu gidan kai, yi da ba dan kai ba, Allah ka tsare mu ya Allah. Ya Allah kai ne Allah. Yaran mu yan mata waɗanda ba su majan aure, Allah ka ba su majan aure. Zawarawa Allah ka aurar da su ga mazajen ƙwarai. Mu da muke da auren Allah ka zaunar da mu lafiya. Allah ka ba mu abin da zan mu ci mu sha ta hanya kyaukyawa. Allah subhanahu wata'ala ka biya buƙatunmu na alkhairi. Yan uwa musulmi, muna a cikin wannan littafi namu, littafi mai albarka na fiqh na Abul Hasan Ali al-Maliki ash-Shazi rahimahullah fi mazhab al-Imam Malik radiyallahu anhu. A cikin mazhaba ko ba da fatawa ko ba da ilimi ko karantarwa wadda take ta ibada, amma ƙarshen fahimta ta Imam Malik bin Anas rahimahullah. A darasi da ya gabata mun kwana a darasi na 46, yau muna neman jagorancin Allah. Allah ka jagorance mu Allah, Allah ka fahimtar da mu fahimta ta magabata Allah. Za mu tashi darasi na 47. A sati da ya gabata ƴan uwa, muna cikin albabul khamisu fil itikaf, mun zo walahu arkanun. Itikafi yana da rukunai arba'atun guda hudu lokaci. Yau ba da bismillahir rahmanir rahim, malam yace albabul khamisu, babe na biyat fil itikafi, a cikin sha'anin wato itikafi. Menene itikafi? Huwa luzumul masjid, shine lazamtar masallaci. Mutum ya samu lokaci ya bada, ya zamna domin yin ibada a cikin masallaci, ya kakkabe alaƙar da sha'anin duniya, ya tattara, ya bar duk wata alaƙa ta shiga da fici ta duniya, ya lazamci masallaci domin ambaton Allah, domin yin sallah, domin yin karatun Alƙur'ani, domin yin zikirori waɗanda suka tabbata a ƙarƙashin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama. Ba abin da ya sa a gaba a lokacin da ya lazimci masallacin nan domin gudanar da wannan zama na musamman na itikabi shine sai ibadar Allah subhanahu wa ta'ala. Mai salula ma ana so ka kashe salularka, kai shiri na musamman wanda gudanar da wannan itikafin da kai niyya ka himmatu domin aiwatar da shi kali zamanci masallaci. Kuma ana so ya zamanto itikafin da za ka yi ya zamanto wato kana da azumi a bakinka. Idan cikin itikafin da za ka yi, cikin satin da za ka yi, juma'a za ta isko ka, ana so ka je masallaci jami'i, masallaci na juma'a, a nan daman ka yi tanadin abincinka na yau da kullum, abinda za ka ci da abinda za ka sha da abinda za ka buƙatu, ka tafi da shi ka zamna
ko kuma kana da mai kawo maka daga gida in lokacin abincin yayi, in lokacin abun biyan bukatar yayi na dan adam na rayuwar mutum musulmi, mutum za a kawo maka kai tanadin shi babakka da shi ba. Kasa akuna suke zuwa itikafi suna roƙon mutane kayan su, kaga wannan bai dace ba. Shi itikafi ka zamanto kana da abin da zai ishe ka zaman kwana ɗaya ne, kwana biyu ne, kwana uku ne, sati ne, mafi yawan shi dai kwana goma. To shine malam yace maka babe na biyar a cikin sha'anin itikafi, wa haqiqatu haqiqanin shi itikafi al-lubsu zama fil masjid a cikin masallaci, li ibadatin domin gudanar da ibada ta musamman, ala wajhin makhsusin absa huska wadda take abin kebancewa, wa qillatuhu karamcin shi dai kadankin shi a ce ka itikafi dan madaidaici dan kadan, yawmun wa layla yini da dare, shine kaje ka wuni ka kwana, kaje ka wuni ka kwana, shine yawmun wa laylatin yini da dare. Wa akmalahu mafi cikar a ce kayi itikafi na kamala, cikakken itikafi na kamala ashratu ayyamin kwana goma cir. Shi yasa kake ganin mafi yawancin mutane ko magabata suna yin shi ne a Ramadana a goma ta ƙarshe, sai su yi shiri na musamman da an yi 20 da wata na Ramadana, sai su ƙaura masallaci bayan sun yi tanadi da tattali na abin da zai ishe su iya waɗannan kwanaki. To mafi kamala shi dai kwana goma. Wa huwa shi itikafin nan dai in ji malam min nawafil lkhairi, yana daga cikin nafilfili na alkhairi, ibada ce ta nafila, an so ne ka yi ta domin mi? Domin irin alkhairin da ke ciki. Idan ka diba waɗansu malaman suke cewa wal itikafu shi itikafi fil asharil akhiri min ramadana, ana yin shi ne a cikin goma ta ƙarshe ne daga watan ramadana, sunnatun mustahabba sunna ce mustahabiya, an so ka yi ta. Shi ne sai malam ya ce maka shi kuma anan cikin muqaddamatul iziyya lijama'atil azhariyya ta abil hasan aliyil maliki ashazir rahimahullah, ya ce huwa min nawafilil khairi, shi itikabi yana daga cikin ababen nafila ta alkhairi. Anan kuma ya ce maka min ramadana, ana yin shi a ramadana sunnatun mustahabba, sunna ce mustahabiya, saboda cuɗuwar shi da aiki na alkhairi. Kuma ana neman ka yi itikafin nan a ramadana domin ka dace da daren lailatul qadari, saboda lailatul qadari ana cewa ku yi kirdada ku nemi daren lailatul qadari a cikin goma ta ƙarshe. Daga Aisha Allah ƙara da matan manzon rahama alaihi salatu wassalam radiyallahu anha ummul abdillah take cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharru ko taharru lailatul qadri fil witr min ashr al awakhir min ramadan, muttafaqun alaihi. Ku yi kirdada ko ku yi tsammani ko ku nemi daren lailatul qadri a witri, mara witri 21, 23, 25, 27, 29, a goma min al-ashr al-awakhir na da goma ta ƙarshe min ramadana na watan ramadana. Kinan kaga itikafi yana daga cikin ababe na nafila na alkhairi, sunna ce mustahabiya ɗan uwa musulmi. Shi yasa kake ganin domin a samu irin alkhairin da ke cikinsa ake yin shi da azumi a bacinka ko kuma a goma ta ƙarshe, har ma in Allah ya ƙaddara ka dace da lalaitul qadari a cikin goma ta ƙarshe dan uwa. Sai malai ya ce wala yakul itikaf illa fil masjid, shi itikafi baya tabbatuwa a ce wannan kai itikafi ne ka zamana zama na musamman domin yin ibada, baya kasancewa illa fil masjid a masallaci, baka samu shagon ka ba ka zo ka keɓance ka zamana a nan cikin shagon ka ce ibada ce kake yi ta itikafi, a'a illa fil masjid a masallaci ake zuwa, imma kwana ɗaya, imma kwana biyu, imma kwana goma, imma sati, yanda dai ka zama to zaka, shine malai ce wala yakun itikaf illa fil masjid, shi itikafi baya tabbatuwa, tabbas lalle a san itikafi ne kake yi a shari'a ta addinin musulunci, illa fil masjid a cikin musallaci, liqaulihi ta'ala, domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, kada ku yi shaheheniya da mata alhali kuna itikafi kuna lezamta a cikin masallaci, kada ku yi haka, domin mi manzon rahama alaihi salatu wasalam, li'annahu mu'takafun rasul sallallahu alaihi wasallam, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi. Daga cikin ababen da aka so mai itikafi yayi, wa yastahabu lil mu'takifi, an so ga mai itikafi an ya shigala nafsahu, ya shigalar da rai nasa, ya kula da rai nasa, ya himmatu a kai nasa, bi da'atillahi da da'a ta Allah, duk abin da za a ce maka wannan biyayya ce ga Allah, ya tabbata a cikin biyayya ga Allah ana aiwatar da shi karatun alqur'ani, astighfari, hailala, nafila, wannan ana so ka shigala da shi, an ya shigala nafsahu bi da'atillahi, ka shigala da ranka, mana ka kula da ranka, ya kula da aiwatar da da'a ga Allah. Daga cikin da'a ta Allah dan uwa akwai kasala kamar sallah, kawai ta nafilinka a cikin masallaci, kuma sallah an ta same ka kaga da mu cikin masallaci ne sai ai jam'i da kai, wa qira'atin da karatu na alqur'ani, kai ta ne zamta karatun alqur'ani, in kaga ji dan uwa kwanta kai bacci, barcin mumini in yayi ibada ce dan hutu ya samu karazana ya tashi aiwatar da wannan wato ibadar take kansa, ko ya tashi ji nema abincinsa. Wata sabi haka nan kamar misalin tasabihi, ka shagala ka lura ka kula da yawan tasabihi. Sai malai yace kamar mi a tasabihu ana kin subhanallah subhanallah subhanallah, bakin iya abinda kai ka dan huta. Wata hamid da kuma cewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, wa bi kulli tasbihatin sadaqa, wa bi kulli tahmidatin sadaqa, wa bi kulli tahlilatin sadaqa, wa bi kulli takbiratin sadaqa, kai tasbihi subhanallah, kai alhamdulillah alhamdulillah, kai tahlili la ilaha illallah, cikin nutsuwa da sanin abinda kake fada a cikin kalmar la ilaha illallah, ka yawaita yinta, domin kalma ce ta la ilaha illallah ga mutum musulmi wanda Allah ya mashi ga mankatar ya je rabuwa da duniya, ya zamanto ƙarshen kalmarsa a duniya ita ce kalmar la ilaha illallah, sai Allah ya karɓi rayuwarsa, to da dakhala aljanna, in yayi da khalisan lillah wannan ya shiga aljanna in yayi ta dan Allah. Wata kabiri kuma kai kabbara, kai yawaita kabbara, Allahu akbar Allahu akbar, ba Allah fa ba ko Allahu, a'a Allahu akbar Allahu akbar, kana mai takbiri, mai kalmar da kake ambaton girmama Allah, girmama Allah, sanin girman darajar Allah, Allahu akbar, Allah mai girma, kai waita in ka gaji huta dan uwa. Wal istighfar kuma ana so daga cikin abinda mai itikafi ya kamata ya shigala da shi, ko ya lura da shi, ko ya aiwatar da shi, shine yin astighfari, astaghfirullah astaghfirullahal azimul ladzi, لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كيف تين أسجفاري دان أوا مسلمي a lokacin da kake cikin itikafi kuma ka yawaita tuba. Kalmomi ne guda biyu wanda ba a raba su, astighfari da tuba. Fa qul tusaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ku yi astighfari domin Allah ya kasance mai gafara ne. Ku tuba zuwa ga Allah, tubu ila Allah ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kuma mai ku tuba zuwa ga Allah, mai sata ya tuba, mai ƙarya ya tuba, mai yaudara ya tuba, mai cin kuɗi da ruwa ya tuba, mai zina ya tuba, mai annamimanci, mai gulma, mai yaudara, mai cin dukiyar bayin Allah akan zalimci, ya tuba ya astighfari, ya tuba ya daina, ya tabbatar da sharin tuba guda uku, wata ruwaya guda hudu, ko malamai sun ƙara guda hudu in dukiyar wani ne ka mayar mishi da kayan shi ko ka nema ya yi maka. Haka dan in mutuncin shi ne ka ci, a cikin mutuncin sa ka wulakanta shi, ka ci mutuncin sa, ka aibanta shi, ka yi masa kazafi, ka kirkira mishi abin da bai ji ya gani ba, ka nema ya yi maka. Mun dukiya ci ka mayar mishi da kayan shi ko ka nema ya yi maka. Shine na farko niyya, al'azm, kai himma da niyya, kamar saban Allah, kuma ka yi nadama akan abin da ya wuce. Kash da ma ma wannan aiki bin aiwatar da shi ba, kash kana mai nadama. Sai na uku, in dukiyar wanda aka zalunta ce amina shi da kayan shi, to ana so mutum yawaita astighfari, yawaita yin astighfari, tuba zuwa ga Allah, da kuma kalmar astaghfirullah yawaita yin ta dan uwa musulmi. Wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ana so mai itikafi ya yawaita yin wato salati ga manzon rahama alaihi salatu wassalam, salatul ibrahimiyya, salatin da ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam, irin su Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Riwaya daban-daban wanda ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ku yawaita yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, ɗan uwa musulmi. Kuma wannan ya nuna maka lalle kai kana daga cikin wato mabiya annabi sallallahu alaihi wa sallama, ko masoyan annabi sallallahu alaihi wa sallama, idan kana yi mishi salati wanda ya inganta ɗan uwa. To ana so mai itikafi ɗan uwa musulmi ya lura, ya kula, ya himmatu da yin waɗannan ababen daga ciki akwai yin salati ga annabi. Shine malam yace maka ana so mai itikafi ya kula da da'a ga Allah, kamar sallah, karatun alqur'ani, tasbihi, tahmidi, haylala, takbiri, astighfari, salati ga manzon rahama alaihi salatu wassalam. Kuma haka nan ana so mutum ya yawaita yin addu'a. Ka yawaita yin addu'a. Al-ibadatu addu'a huwa al-ibada, kai addu'a ibada ce ta musamman. Wani hawi zalika da makamancin wannan. Kafin mu ci gaba a cikin littafin mu na muqaddamatul iziya li jama'atul adhab al-ahsan ali malik ashrahimahullah fi mazhab malik bin ashrahimahullah, a wannan littafi da muke bayani a kansa malam yace an ki mutum yana itikafi ka shagala da abin da ba shi da amfani, duk wani abin da ba zai jawo maka ba alkhairi, to an ki wannan makaruhi ne. Abin nan hudin shi ne zakai ko aikata shi ne. Yanda ka zamanto ka shige shi ka kame daga ci da sha, to haka nan gabubuwanka su ma su kame daga saban Allah, dan uwa musulmi. A lokacin da kake cikin itikafi, bakinka ya san abin da zai faɗa na alkhairi, shi yasa aka sunnanta maka sunna musahabiya kawaita as-sigifai kawaita haylila kawaita karatun alqur'ani kawaita sallan nafilfili a cikin masallaci a lokacin dake itikafi man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wala taqab ma laysa laka bihi ilmin inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kenan ka kula da abin da zai amfane ka fada ce au amalin ko aiki kamar yanda ka kame bakinka daga ci da sha kuma ka kame shi daga dukkan sururun zance na alfasha ko na saban Allah ko na aibata ko na cin mutunci ka kula da abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala ya daga cikin abin da aka so halakka ne mai itikafi ya huta ya biya buƙatarsa kamar zuwa ban daki ya yi hutsari ko ya yi bayan gari kaga wannan wata haja ce wata buƙata ce ta musamman wa dan adam yau da kullun take buzuru masa idan masallacin akwai makewa alhamdulillah yanzu ba sai ka wata ka shiga makwabta ba yanzu aksarin masallatan mun kaga an yi shi zaka kusa da shi da taimakon Allah an yi makewaya an gane ko to wannan babu laifi irin waɗannan buƙatu waɗanda dan adam yake buƙata ko kuma sayan abinci da kuɗinka daman kai tanadin abin da zai ishe ka tsawon kwanakin da zaka yi babu mai kawo maka da gida ko baka ce a kawo maka kai ka tai da kuɗinka ka samu ka huto nan kewon masallaci ka dan tambaya inda ke da abinci ka saya domin ka ci abincinka ko ka sha abin shanka sai ka dawo ka ci gaba da itikafinka to in dai ba irin wannan buƙatun ba ba a son mutun yana itikafi ya kulla alaƙarsa da al'amarin sha'anin duniya so aiki ka kakkabe dukkan wani lamari na sha'anin duniya to idan itikafin nan a cikin wannan littafi namu na fiqhu Allah ya saka malamanmu da alkhairi daidan su Allah ya lumka musu da kurakuran su Allah kan kare musu walahu arkanu arba'atun yace shi wato itikafi yana da rukuni guda hudu al-awwalu inji malam yace al-mutakifu me yin itikafi he azan ko shi wane ne kuma ku gane mata ma suna yi ummi abdullahi ibn umrahim radiyallahu anha ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha suna itikafi ana musu hema a cikin masallaci irin wasu shi mai itikafin wa huwa kullu muslim dukkan mutum musulmi mumayyizun wanda yake ya rarrabe ya balaga rukuni na farko kenan mai itikafin kasance musulmi ne mumayyiz ne shine ya balaga ka gane inji malam faisihu min almar'ati itikafi yana inganta yana tabbatuwa ga mace wasabiyu da yaro karami warraqiqi wato da bawa asan na biyu as-sawm shine azumi rukuni na biyu bai mai itikafin musulmi ne mumayyizi ne kuma ko mace tana iya yi ko bawa yana iya yi ko yaro karami wanda yake mayyiz ne to ya zaman to rukuni na bi a sawmu azumi fala yasihu bidunihi injimala baya inganta da koma bayan azumi kace ka shiga itikafi ba azumi a bakinka fala yasihu injimala bai inganta ba asalisu na uku al-mu'takafu fihi wurin da za a itikafin a ciki nasa wani guri ne can malam ya ce maka ya kasance mai itikafin musulmi ne kuma ko mace na iya ko bawa ya ce maka da azumi to na uku rukuni na uku a cikin rukunin itikafi dan uwa mu'takafu fihi wurin da za a yi itikafin a ciki nasa, wa huwal masjid shine masallaci, shine masallaci, anan ake yin itikafi. Eh, ka zaman to a cikin masallaci ne, ba ka kebance ba shagonka ko a cikin gidanka trakarka ka ce yau na shiga itikafi ga matanka, kana ciki suna mai kumaka abinci kai kwana daya ko kai kwana biyu ko kai kwana uku, a'a. Wa huwal masjid, wurin da za a yi itikafi ya zama to masallaci ne dan uwa, ba shago bane, ba traka bace, ba gurma hiranta bane, a'a. Wa huwal masjid, kasance masallaci ne. Fala yasihu fi ghairihi, itikafi baya inganta a cikin wani nasa. Shi maka maka ala sabilil misal, maka kwazanta maka dan ka gane karar dan uwa musulmi, kamar shago, ka san mutun ya aika dan adam ne, abinda kace mutun ba zai ba shi yake, ka san wani akwai darge, da ai darge da shi sai ya samu shagon shi, ko a cikin gidan shi ke bance wani dan guri, ko wata ilhema shi irin hushi a cikin gida ko a cikin karen shi, eh, ko a cikin shancefin sa, yace shi ya shiga itikafi kwana ɗaya zai yi. Oh, bale yace maka fala yasihu fi ghairihi, bai inganta ba a cikin wani nasa. Arabiu, rukuni na hudu a cikin sha'anin itikafi, al-istimraru ala amarin makhsusin, shudewa ko zartarwa ko ci gaba a bisa wani aiki keɓantacce, minal ibadati, na daga ibada. Ya zamanto in ka shiga itikafin ibada kawai, da kuma al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah min al-aqwali wal af'ali az-zahira wal ba'ina. Haka malaman tauhidi suka ce abinda ake ce ma wato ibada suna ne wanda ya tarar da dukkan abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi, abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi. Nan uwa, in ka samu dacan kana aiwatar da abinda Allah yake so kuma abin nan Allah ya yarda da shi, dan uwa, sai ka buga kawaka, ka ci gaba godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, domin wani bai samu wannan dacen ba. In ka ga abinda yake aiwatarwa a cikin kashi uku na abinda ke aiwatarwa tun daga hudawara zuwa fadawa, in ka sa kashi uku, in ka yi kokari ka samu kashi daya wanda Allah yake so ya yarda shi, duk sauran al'amura Allah baya so kuma bai yarda su ba, to yau sai ka samu ismun jami'ul lima yuhibbuhu Allah wa yarda. Ita ibada wata suna ce ta musamman wanda Allah yake son ta kuma ya yarda da wannan abin. Allah ka datar da mu da abin da kake so kuma da abin da ka yarda shi. Allah ka dauki rayukan mu akan abin da kana son shi kuma ka yarda shi har mu koma zuwa gare ka ya Allah. Allah kada ka kautar da mu daga abin da kake so kuma ka yarda shi, mu da yaran mu da ƴan uwanmu da sauran musulmi gabaki ɗaya ya Allah. Ka tabbatar da mu akan sunnan manzanka sallallahu alaihi wasallam, sarmandauna inji malam Bahaushe, Allah ka tsare mu da ita, talallabiya ala zarmi ta kwashe ka, ka bar abinda Allah yake so da manzansa, sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ka tsare mu Allah. To abinda ake ce ma ibada wani suna ne da ya tare da abinda Allah yake so, min al-aqwal, na daga fadafade maganganu da za mu yi dan uwa, yana daga cikin abin da ke sa mafi yawan mutane cikin wuta shine wato halshi, wal farj, da kuma gaba aiwatar da zina. Yan uwa, wannan kuffa alayka haza, haka manzon rama sai ya faɗa ga wani sahabin ka kame wannan, sai ya ce inna lam akhizuna bima natakallam fi, ya rasulullahi yanzu mun kame abinda muke magana da shi, to da me zamu magana ya rasulullah? Yace sakilat ka ummuka, dama wabinka mahaifiyarka ta yi, wa hal yakubun nas fi nari ala wujuhim illa hasaid alsinatuhum aw ala manakhirihum,
yace shin ba shi bane yake kifar da mutane cikin wuta a bisa huskokin su ko a bisa karan hancin su sai da abin da harshen su suka kalato suka girbo suka janyo ga duk abin da ya zo bakin ka sai ka fada nema kake a ce an ce kai ka ce nema kake ayi kaza ka shiga yadawa baka tacewa abin nan ya yake a wurin Allah yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana kansa min al aqwal na daga abinda zamu fada wal af'al da kuma abinda zamu aiwatar abinda zaka aikata nan uwa shin Allah na san shi shin Allah la yarda shi abinda zaka aiwatar abinda zaki aiwatar abinda zan aiwatar shin abin nan Allah na san sa manzon rama alaihi salatu wassalam na san sa ya fadakar ya tunatar ya tabbatar maka da shi azahira wal ba'ina na boye ne ko na hili a boye ne za ku shiga ayi kuskus dan a firta abin da zai cutar da bayin Allah zai zalimci bayin Allah a boye ne za ku aiwatar abin da yake ya sabawa Allah ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo fitina a cikin al'umma to ka gane abinda Allah nan yake sirri da shi ya zaman to fada ce zakai kai tunani aiki ne zakai kai tunani ka gane dan adam zai ce tunda an ce ibada ibada ya kirkiro wani abacin addini ya ce addini ne to sai ka koma can hadisin ummi abdullah take cewa manzon rama alaihi salatu wassalam man arza fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa radun man amila amalan laysa alaihi amra fahuwa radun wannan daliban makarantu ma duk sun shi ba sai yin bayani akan sa ba abinda zaka fadan nan da abinda zaka aiwatar manzon rama alaihi salatu wassalam ya tabbatar da shi magabata haka suka fahimce sa haka suka tahi akan sa haka suka aiwatar ashe ka shude akan wani aiki makhasusin kebance minal ibadati na daga ibada shine rukuni na hudu a cikin rukunnan itikafi dan uwa musulmi wa huwa salati kamar sallah kaga ibada ce sallah amma sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yanda ku gani ina yi ku yi sallah irin karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera tabbas kuna da abin koyi kyautawa a cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga dukkan mutumin da ke kamane game da Allah salin alim ga dukkan mutumin da ke kamane gidan lakira shine aljanna to ya koyi mata rayuwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi aka ce yayi sallah kuma ya karantar da mutane su yi sallah ya umurce su wa aqimu salata wa atu zakka ga ya musu ya rasulullah to yayi sallar farilla yayi sallar nafila yayi sallar tarawi yayi sallar wato wutri yayi nafilfili na bayan sallah ko kafin sallah ta farilla yayi su ko ta hil yayi ta tayyidul masjid yayi su haka nan azumi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh haka nan aikin haji yace khuzu anni manasikakum ku riki koyi mata aikin ku na haji daga wuri na mana da gurman zarrahama alaihi salatu wasalam shi yake koyi da shi farin jikada wanda ba aika masa bacin halittu kuma ba za a yi ba sallallahu alaihi wasallam bin shi bin Allah saba mai sabawa Allah man yudir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza wa qira'atul qur'an daga cikin abinda mai itikafi zai shude ya cigaba da aiwatarwa na musamman karatun alqur'ani dan uwa sura nawa ka iya aya nawa ka iya ba dole ba sai ka sabbace alqur'ani a cikin itikafin ka a'a iya abinda ka iya ka karance shi gurin malamai ka amshe shi da gurin malamai sura 1
sura biyu ce sura uku ce izhi ɗaya ne izhi biyu ne ka rinka yawaita karanta shi in ka gaji dan uwa a cikin izgaba kun ta kai barci dan uwa ka huta kuma sai ka tashi da karazana ka ci gaba da wannan ibada ta musamman da ka dauko za ka yi itikafinka kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sati kwana goma wa zikirillahi ta'ala da ambatan Allah ka ci gaba da yin shi wa zakirina Allah kasira wa zakirati adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima masu ambatan Allah diyawa maza da masu ambatan Allah diyawa mata ambatan Allah da manzon rahama alaihi salatu ya karantar da al'umma yace ga yana zaku ambaci Allah ko shi Allah yace ga yana zaku ambace ni fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun ku ambace ni zan ambace ku gode min zan saka muku to ka ci gaba da ambatan Allah ambato mai yawa masu ambatan Allah da yawa maza da masu ambatan Allah da yawa mata ashe mata ma suna iya yin itikafi Allah ya musala din gafara da lada mai girma Allah kai mana gafara Allah ka ba mu lada mai girma malam yace wai kurahu lahu an yaf'ala ghayra hadhihi salasa an kiya aikata wani abu in ba waɗannan ababan ba guda uku mai ma huwa ibadatun waɗanda suke su ne ibada kal istigali bil ilmi kamar shigar da neman ilmi a'a wa kitabatul kaseer min alquran ko kuma ta rubuta yawa mafi yawa daga takardun alquran yana ta rubuce a cikin masallaci kuma yana itikafi a'a makruhi wa an yakuna imaman ratiba kuma ya zama to imamu ne na kullum wa an yarqa ko kuma ya rinka ruku'a ala sadahi amsa saman rihi ko kuma ya hausa ma rihi aw manaratin ko sama hasumiyar a'a ba hawa cikin masallaci aka ci illa fil masjid asidi a cikin masallaci wa an yu'za ko kuma aje ana mishi ta'aziyya wa an yunahi ko kuma ana mishi ana taya shi horin ciki tani ana mishi tani saboda yana yin itikafi a rinka taya shi horin ciki a'a ba yi an ki wannan makaruhi ne ba san yin wannan wani ya fi ga wa an yi ata kifa gaira mu'u gaira makafiyin wa an ya ta kifa gaira makafiyin kuma kada yayi itikafi ba yana da abinda makafiyin koko yana da abinda zai ishe shi cin shi da shan shi da bukatun shi ne yau da kullum shi ne da zama kawo maka misali akwai waɗanda suke zuwa su shiga cikin itikafi su kuma ba su da abin da zai ishe su su rinka roƙon mutane abinci ko abin sha ko abin biyan bukata na yau da kullum mutum ne mai shan Lipton shi gobe ta nadinta ba kuma ya shiga itikafi kuma mutum ne mai shan shayi kuma bai tanadinta ba kuma shiga itikafi ka san dai karshe ya ga wani ya dora ya rinka roƙon shi a'a kada ka zamanto ka shiga itikafin ba tare da kana da abin da zai ishe ka ba na bukatunka na yau da kullum wa yustahabu yace sunna mustahabi an so al itikaf shi itikafin bi ramadana a ramadana sunna ce mustahabi ya an so wai ta akaru ana karfafa wannan sunna mustahabiya ta ayi ta a ramadan ana karfafa ta bi ashari akhirin minhu da goma ta karshe a cikin watan ramadan goma ta karshe a cikin watan ramadan shi da zama ka maka hadisin aisha ummi abdullah saboda a cikin goma ta karshen akwai magana da lailatul qadri a cikin ramadan shi kuma khairum min alfi shahar ibada a cikin daren lailatul qadri cikin dare daya tahi ibadar wata dubu to kuma ga itikafi nurun ala nur haske ne a bisa haske ga itikafi ga kuma kirdada ka samu dacewa lailatul qadri taharru lailatul qadri في الوتر من أشهر أواخر من رمضان متفق عليه kuyi kirda da ku nemi lailatul qadri a wutiri na daga goma ta ƙarshe a cikin Ramadana. Wani guri yace man qama lailatul qadri imanan watisaba, duk wanda ya tashi a cikin dare lailatul qadri yana mai imani da Allah, yana da mai imanin manzanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, watisaba yana mai kwadan lada wake bada ladan Allah. Yana neman laransa a wurin Allah. Gufira lahu ma taqarram min zambi, an gafarta mashi abin da ya gabata na daga zanubin sa. Shi ma wannan hadisi muttafaqun alai. Ashe kaga itikafinka ana so ka yi shi ne a Ramadana a cikin goma ta ƙarshe domin ka dace da irin alkhairin da ke cikin goma ta ƙarshe, daga cikin mafi girman alkhairi a cikin darare wanda yafi kowane dare daraja da ɗaukaka da alkhairi shine daren Lailatul Qadri. Ayi ne kuma shine yini na farkon goma ta watan Zulhijja, wal fajri wal layalin ashr, ayini a duniya yinin da yahi alkhairi daga hudawar ranar zawa fada wata a musulunci a duniya gabaki daya, yinin da yahi alkhairi ba dare ba shine daren goma ta farkon watan Zulhijja, wal fajri wal layalin ashr, yini goma na watan Zulhijja. To amma ana tunda itikafi ne dan uwa musulmi kake aiwatarwa, ana so kai shi a cikin Ramadana. In ba a cikin Ramadana bane ba, ka zamanto da azumi a bakinka kuma a masallaci. Malai ce wurin cewa faslun, rabewa, ko kace wani fasali, yabdulul itikaf, itikafi yana baci bi fi'ilil kaba'ir, da aikata manya-manyan zinubai, ka zina kamar zina, to mai ka mai zabi ga yin zina, ka ba ku matsala, wa shurbi da kham da shan giya, mai kai mai itikafi, kai da aka ce ana son kai yanke alaƙarka da sha'anin duniya, wani harka kayana sun wuto daga yamai, wani ne ya aiko min kaza, wani a duk ka dakatar salula a kashe ta. A tsaya kawai ga ibadar Allah, to me kai ga shan giya, me kai ga zina, wal kazibi da ƙarya. Itikafi in yi haka, in dai an tabbatar da ƙaryace zunzurutinta, to itikafi ya ɓaci. Wal kazifi da ƙazafi, abinda baka ji ka gani ba, ba a yi a gabanka ba, ka ƙirƙira shi ka ce an yi kaza, ko an mawa na kaza, ko an bawa na kaza, ka kirkira mala. Wallahi malai wannan rayuwar sai mu ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, ko mu ce la haula wala quwwata illa billah. Wani bawa Allah in kaga iya abinda yake aiwatarwa na rayuwarsa na maganganun sa, ƙarya ba wani abu ce a wurin waɗansu. Waya harimu alaihi al-kadhib wal ghibatu wan namimatu, kusan wajen 29 mai adiri ya zana daga cinka ba irai a kaice ma nan kusa. To ina wani zai ma wani kazafi, ko zai ma wata biyo Allah kazafi, wance mazinaci ya ci, wance aizina take. Wallahi wata magana in ka ji an ce maka wane ya faɗa, sai ka zubda mashi hawaye don tausayi, ko bai ji bai gani ba, ba a gaban shi aka yi ba, ya kirkira. Wabil jima'i, hagarin da yin jima'i ko matar kace ma, wal muqaddamati shi da kuma magabacin shi karkubul kamar sun ba lailan da dare auna haran ko a cikin yinin, ala wajhi shahawati, amma abu sa huska ta sha'awa. Hagarin wabil khairi, mace tana hai jinin haira ya zo mata na cikin itikafi shi kenan. Wabil akali wa shurbi na haran, hakanan ka ci abinci ko ka sha abin sha naharan da rana kai kuma itikafi kake shi kuma daga cikin sharadin itikafi ya zamanto akwai in sa kamewa daga ci da shi akwai maganar azumi a bakin ka dan uwa kai ku kaci kasha da rana tabudul injimala tabudul itikaf itikaf ya baci injimala hakanan itikafi yana iya bacewa injimala a cikin al-muqaddamatul iziyya li jama'atil azhariyya ta abil hasan ali al-malik azrimahullah wa bil khuruj min al-masjid da kuma fita daga masallaci amma da sharadi injimala li ghairi ma'ishatin ba tare da neman abinci ba na yau da kullum na buƙatar mutum dan adam ba neman abinci bane ya hudda ka dan kudin ka da man ka zo baka ce a gida a kawo maka ba ko a maka tanadin shi kuma ba mai kawo maka sai ka wuta da kudin ka kake tambaya ina inda abinci yake sai ka je ka sayo to amma itikafi yana iya baci idan aka wuta daga cikin masallaci aka shiga sha'anin duniya a ce kayan nan a shagon ka sai ka zo za a bara kai kwa shiga itikafi eh kayan nan a shago ba za a bada shi ba sai ka zo ji an gina sai a sai Alhaji ya zo kai kuma kai karaje baka tambaye malamai na sunna ba waya sa'alal ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam baka tambaye malamai masu karanta suwa na sunna ba masu karantar da kai addini ana huta domin harka ta duniya domin cuwa-cuwa domin business idan ana itikafi ka tambaya sai ka huta to malam yace a cikin al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhar ta abul hasan ali al-malik ash-shazri mawla fi mazhab malik bin anis yace to itikafi yana iya baci yabdul itikaf wa bil khuruj min al-masjid li ghairi ma'ishatin ba tare da nema abinci ba na rayuwa na yau da kullun bukata ce ta rayuwa ta abinci aw li ghairi hajjatil insan kaji ko ko kuma ba tare da wata biyan bukata ta dan adam ba shine muka ce maka kamar me kamar zawwa bayan gari kamar zawwa kai hutsari wannan sai ka huta domin ka samu ka je ka biya wannan bukata taka idan kuma masallacin naku akwai wato masallaci wannan bandaki fa ni'ima domin ni'imar da Allah ya mana cikin garin mu ne da magaran aksarin masallatan mu zaka same su in an yi shi akan yi makewaya a share daya domin koda mai wucewa lokaci yayi sai ya shiga ya kama ruwa ya yi tsarki ya zo kuma ya aiwatar da ibada da suke kansa kaga wannan alkhairi ne ashe bayin Allah suke kawo mana cikin garin mu domin ci gaba namu domin mu samu mu aiwatar da wannan ibada da take ita ce asalin halitta ta ita ce asalin halittar ki ita ce asalin halittar dukkan mutum da aljini kuma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yu'imun inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwatil matin la nas'aluka rizqan nahnu narzuq wal aqibatu littaqwa da wannan aya muka fara kuma cikin ikon Allah da ita muka rufe muna fatan abinda aka ji mi daidai daman dan karamin almajirin ku ne Muhammad Kabir Mala Umar da magaran Niger Allah ka sanya mana ikhlasi yi da baran kai ba Allah ka tsare mu ya Allah Allah sai ka so ake Allah kai mana alkhairi ya Allah ka ba mu da mana mai albarka ka ba mu zama lafiya cikin kasar mu da garin mu shugabannin kara musu imani da adalci malaman mu Allah kara musu imani da adalci idan lokacin su da mu yayi Allah ka da mu cikin jannatul firdaus iyayen mu da kakannin mu da kakannin mu ya Allah kai ne Allah Allah kai mana rahama Allah ka hada mu da mu da su a cikin jannatul firdaus kurakuran mu da zunuban mu Allah kankare mana Allah Allah kai ne mai amsar tuba ya Allah muna tuba zuwa gare ka muna kaskantar da kai zuwa gare ka ya Allah kai ne Allah Allah gafarta mana Allah ka tsare mu ka tsare mana imani ka tsare mana dukiyoyin mu ka tsare mana imani ka tsare mana dukiyoyin mu Allah subhanahu wataala ka ba mu zama lafiya cikin garin da magaram ka daukaka mu ka daukaka imanin mu ka kara mana imani ka dauka sunnan manzon ka sallallahu alaihi wasallam ka dauka addinin ka Allah subhanahu wataala ka tabbatar da mu akan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali innaka hamidu majid اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منه وبرحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.